Masu sauraron shirin daga Laraba, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da sabon shirin daga Laraban da ke zuwa muku daga nan Daily Trust a duk rana ya ta yau. Maganin ƙarfin maza ɗaya ne daga cikin magungunan da ke kasuwa tsakanin mazajen Najeriya. Duk da irin raɗe-raɗen cutarwar da aka samu sanadiyar amfani da su, sau da dama in kaga maza na hira a majalisa ko a mota, zai yi wuyan gaske a ce ba a sako batun maganin ƙarfin maza ba. Menene ke sa maza shan maganin ƙarfin ne?
Babban dalilin da yake sa maza suke amfani da magungunan ƙarfin maza ai a zahiri dai baya wuce cewar suna so su tabbatar sun gamsar da kawunansu da kuma matan nasu abokan mu'amalar tasu.
Shin ko shan maganin ƙarfin maza na da wata illa?
Yana da illa sosai.
Shirin daga Laraba na wannan mako ya dubi yadda maza ke mu'amala da maganin ƙarfin maza. Ya ji ta bakin mata, ya kuma ji ta bakin likita kan illoli da ke tattare da amfani da wannan magani. Ku biyo mu sannan a hankali. Mun faro da ji daga bakin waɗanda ke amfani da waɗannan magunguna sun bayyana mana dalilin amfani da su.
Sunana Headmaster. Ana min kirari da Headmaster a Nur Nigeria Limited. Wannan ba na yi, amma ai akwai irin wasu goro haka da mutum yake ci, namijin goro yana ƙara mishi lafiya da wani abu. Amma mafi akasari a abin nan akwai abin da inda yake da fa'ida, akwai inda bai da fa'ida. Wani mafi akasari za ga bai biya ma matar shi buƙata. Wannan mafi akasari ɗin da dama to shi yake kawowa to try to make equation balance. Yanzu a misali wani yana zuwa yana taɓa mace kafin ka ce wani abu ya biya buƙatar shi, ita kuma a lokacin take so ya biya mata buƙata, to kaga wani sai ya ƙara da irin magungunan nan na mazakunta ko na wani abu, sannan saboda ya biya mata buƙata.
Dalilai da dama na bayuwa ga shan waɗannan magungunan da maza ke yi, waɗanda ta bayyana ƙarara cewa kusan kamar matayen suna ganin gazawarsu musamman ta ɓangaren wato haƙƙi na zamantakewar wato na aure kenan. Kuma wannan ayi cewa abu ne wanda kusan ya zama ruwan dare gaskiya a yanzu. Ɗaiɗaiku ne a angwaye waɗanda za ka ga cewa ba sa shan irin wannan abubuwan, saboda mai kowa na gudun kar a gagaza wasu ƙarara a daren farko da ma sauran kwanaki.
To abin da ke sa wasu mazajen ke shan maganin maza shi ne, wasu misali idan aka musu sabon aure su ma matan suna shan magani, mazan ma suna shan magani, abin ya zamanto kaman gasa, saboda a tunaninsu za su ƙure juna. Shi namijin zai so ya ƙure ta, ita kuma macer za ta so ta ƙure namijin shi ma. Wasu kuma mazan suna shan maganin mata ne saboda su gamsar da matan nasu.
Ya na fahimta abinda yake jawowa mazaje suke yawan mu'amala ko ta'ammali da maganinuwan ƙarin ƙarfin shine, yanzu abu na farko abubuwan da suke yawan sa haka shine mazaje na wannan zamani abubuwan da muke ci yana da tasiri sosai a yanayin gudanarwar mu'amalar jikinmu. So kuma mun kasance muna cin abubuwa ne wanda yanzu za mu iya kiransu da synthesized food, wanda yawanci ba natural abubuwa ba abubuwa na asali ba. To wannan abincin da muke ci yana rage mana ƙarfi da kuzari da dukkan abubuwan da jikin mu yake. Kuma yawanci rashin wannan ƙarfin yana zuwa ne a dalilin fargaba ko kuma abinda Bature suke cewa stress. Yawanci kuma musamman ma 'yan Najeriya a wannan zamanin akwai matsaloli na tattalin arziki da yanayin yadda mutum zai fita ya nemi kuɗi da sauransu. Kuma a lokacin da zai dawo gida dole za a buƙaci, uwar gida ta buƙaci mu'amala. so kuma mutum akwai wannan gajiyar da wannan bashi da karfin da zai gabatar da wannan ayyukan, so yana buƙatar wasu abubuwa da su ƙara mai ƙarfi da kuzari domin tabbatar da an sami gamsuwa.
Babban dalilin da yake sa maza suke amfani da magungunan ƙarfin maza ai a zahiri dai baya wuce cewar suna so su tabbatar sun gamsar da kawunansu da kuma matan nasu abokan mu'amalar tasu, amma dalilan da ke janyo wannan tunanin kuma baya wuce ko dai ita matar ko abokanan shi namijin da yawan lokuta su suke ziga su su ja su da ra'ayin cewa ai yana da kyau kake amfani da kaza. Shi ko ɗan adam baya san arena shi, kokarin kar arena shi sai ya ga cewa to da ya zauna ana masa kallon ba jarumi ba baraye amfani da magani. To kuma dalili na biyu, da zarar ya fara amfani da wannan maganin ya kama shi shikenan ya zama dan gida, in ba wannan maganin baya iya kaiwa ga gaya ta buƙatar sa ko ta abokiyar mu'amalar sama ta sakenan.
Muryoyin waɗansu maza kenan da suka bayyana mana dalilin amfani da maganin ƙarfin maza. To tunda daga cikin bayanan an ce ana shan waɗannan magunguna ne domin a daddadawa abokan zama wato mata, yaya matan ke kallon maza masu amfani da waɗannan magunguna? Na tattauna da wata baiwa Allah da bata buƙaci mu ambaci sunanta ba.
Gaskiya abu da gaskiya ni gani ina daukar su gaskiya mazaunin ragwaye ne. Duk namijin da zai ce ya dogara da ciwar wai sai ya sha magunguna irin waɗannan gaskiya bai yadda da kansa bane ba ma. Saboda inda ya yadda da kansa gaskiya ba zai sha ba.
To ba shi ganin wani lokaci kamar wasu sun ce saboda su gamsar da iyalansu ne yasa suke amfani da su.
Iso da wannan ma amma shi ne rashin yadda da kan ne shi isa suke sha. Saboda inda sun yadda da kansu sun yadda da lafiyarsu ai ba sai sun sha ba, duk lafiyayyen namiji ai baya shan magani.
To amma idan akwai larura fa yaya kuke kallon wanda zai sha idan yana da larura?
Iso idan yana da larura wannan ya sha shi ya san da wani abu tasiri abin zai yi a tattare da shi gaskiya. Saboda lalura idan kuma ma dai a takaice ma ne abinda zan ce ai idan babu shawarwarin likita idan ana shan irin wayannan magunguna ina ganin ai yana ma da hadari ga lafiyar su kansu mazan ko ba haka bane. To shine ni abinda nake gani, ya kamata duk abinda za su ringa yi su ringa zuwa suna tuntubar likitoci su nemi suna ba su shawarwari akan abinda ya dace, tunda harkar lafiya babu abinda ta bari.
Wato a takaice dai kenan ba su burge ki?
Gaskiya ba su burge ni, ragwanta ce gaskiya.
To yaya bangaren misali a yan uwanki mata ko a wurin hira haka tunda kuna zama ku tattauna akan irin waɗannan abubuwan kuma yaya wani irin martani kike ji suke bayarwa?
Gaskiya ma kusan abin namu kusan ɗaya ne, zaka ga suna cewa mutum ya zama malalaci ba shi da lafiya irin haka gaskiya. Shine dai abin da suke faɗi, saboda in dai kana da cikakkiyar lafiya ina kai ina shan wannan magani ko ba gaskiya ba.
To saboda haka duk masu cewa suna sha saboda mata gwanda masu bai
kenan. Ya kamata su daina sha. Sai dai kuma ina da shawara guda ɗaya da zan iya ba su. Shawara ta guda ɗaya duk abin da mutum za a ce wannan abu magani ne, kar ka ce ka sha shi da ka. Akwai masana waɗanda suka karanci wa'innan fannin magunguna. Su ringa zuwa suna sha da sanayya ta cewar wannan abin in ya sha, tunda duk wani abu da mutum zai sha da ɓangaren magani akwai abin da yake zai ba shi lafiya, akwai kuma abin da zai haifar mai da aka san haka. Yana da kyau su ringa zuwa wajen likitoci idan suna da matsala a kan kansu, su ringa zuwa suna neman shawarwarin likitoci gaskiya su daina shan magunguna da ka.
To tattaunawa ta da wata baiwa Allah kenan dangane da yadda suke kallon mazaje masu amfani da maganin ƙarfin maza. Mun tattauna da likita da kuma masu ba da magani da aka fi sani da Islamic chemist, sun bayyana mana fahimtar su dangane da shan maganin ƙarfin maza. Ga Muslim Muhammad Yusuf da wannan tattaunawa.
To da farko suna na Dr. Kabir Mukhtar Abdullahi wanda yake jagorancin kamfanin Dar Ashifa Herbal da ke garin Kaduna. Alhamdulillahi sau da yawa muna samun uzurori daga gudan mutane da dama musamman akan abubuwan da suka shafi magunguna na ya shafi na manfawa. Magunguna da suka shafi na manfawa sun kasu kashi biyu. Akwai magani na manfawa wanda ake amfani da shi wanda zunzurutun sayoyi ne da itatuwa ake amfani da shi. Wanda wannan shi Allah hakika shi ne kashi na farko kuma baya cutarwa kuma baya da illa. Yakan bi sassan jiki da jijiyoyi da duk wasu gurare da ke toshewa ya zama ya buɗe kuma ya dawo da ɗan adam kuzari da kuma cikakken lafiyar shi ta matsayin shi na namiji. Sannan mataki na biyu akwai magani wanda ake amfani da shi wanda zaka samu dan itatuwan da ake sa ba su taka kariya sun kariya ba a cikin shi sai kuma a zo a debi kwayoyin bature a gabza shi a ciki kuma irin wannan maganin shine maganin da mutum ya sha yanzu cikin minti 5 zai fara jin kanshi ya fara mishi ciwo ko ya fara ganin idan shi ya dan ganin wani jiri-jiri to kuma mafi yawan al'ummar da muke rayuwa a cikin su yanzu wannan shine maganin da suka fi nema saboda shine sha yanzu magani yanzu shine wanda za a sha yanzu-yanzun nan kuma yanzu-yanzun nan ya ba mutum abin da yake so amma matsalar shine yawancin maganin yakan yi aiki ne wani 24 hours wani ma 12 hours ɗaya-ɗaya ku ne sukan yi aiki 48 hours a jikin mutum da zarar wannan awoyin sun wuce to wannan maganin tabbas ba zai sake tasiri a jikin mutum ba sai dai kuma yana da side effect nan da yake da shi na farko dai yana taba ido na biyu kuma yana raunana jijiyoyin al'aurar da namiji ta yanda in mutum ya lazumci shan wannan to yayin da shekarunsa suka kai wani mataki na tsufa to tabbas abubuwan da ya kamata yayi to a daidai wannan gabar tasirin da wannan effect din kwayoyin da yayi a jikin shi to ba zai iya tabuka komai ba sannan yana haifar da rawar jiki yayin da shekarun mutum suka yi nisa za ka ga duk abin da ya sa hannu zai dauka hannun shi zai rika karkarwa yana rawa ta yanda ba zai iya tafiyar da rayuwarsa yanda ya kamata ba da kuma abubuwan da ke karo wannan illolin kuma shine na mutane zaka ga matashi shekarunsa ba su yi nisa ba amma da ya zo aure zai zo yana neman magani na manfawa to shi kuma wannan ya sabo asali ne bisa ga halin da muka samu kanmu a ciki na rayuwar da muka samu kanmu dangane da irin abubuwan da muke ci nau'ikan abincin mu akwai abubuwa da muke ci da wanda muke sha wanda suna da side effect din da suke haifar da rauni ga namiji bayan wannan mataki kuma a zamanance Allah ya kawo wani irin lokaci da iyaye in za su aurar da ƴaƴansu mata sai su dinga hada musu wasu irin magungunan da zai sa su karfin sha'awar da ya wuce misali wannan magunguna da ake narka musu ta sha kafin aure da bayan aure kadan yakan haifar da ba kowanne matashi ne in yayi aure ake samun abin da ake bukata ko kuma a ce yana da lafiya da kuzarin da zai gamsar da iyalinsa ba wannan shine babbar illa da take haifar da yawa daga cikin matasa da sun yi aure za su ga suna neman irin wannan magunguna wani kuma dama yana da matsaloli na rashin cikakken lafiya amma sakamakon Allah ya taimake shi Allah ya katange shi baya yawace yawace na banza baya iya sanin yana da wannan illa sai bayan auren
sunana Mansur Abdullahi wanda ya fito daga jihar Kebbi Argungun Najeriya so ina nan Abuja ina sayar da magani a unguwar Kabusa village da yake nan Abuja hakika wannan abin yana faruwa ne ta zamani da muka sami kanmu na yanzu mafi yawan angwaye idan za a yi aure zaka ji an kawo mana ango an ce mu hada shi misali hadawa kaga akwai maganin sanyi wanda sanyin nan ya kasu kashi-kashi a yanayin bincike da muka yi na tamu me yake cewa ma'aikata ko kuma wurin da muke sayar da magunguna na gargajiya a gargajiyance a nan tamu cibiya shine na ɗaya kaga yanzu an shiga yanayin shiga birane da kuma nuna wayewa sai kaga an yi public toilet wannan public toilet ɗin nan wani yana da toilet infection misali sanyin mara za ka gangaban shi da kuraje da matsaloli dai wa'anda ga sunan kai in ka gani sai ka ji tsoro wani za ka ga yana zaune tare da kai yana ta ƙaiƙayin gaban shi kirkirkirkirkir saboda wannan sanyin ya riga ya kama shi ƙaiƙayi yake in yana ƙaiƙayi zai ji daɗi kamar su ga amma da ya bari zai ji ya fara zafi so wannan da ya je fitsari a wuri kai ka zo kai sai ka ga kawai kana tashi za ka ji ka azzakarinka ya kama zafi yana ciwo daga nan kai ma fa ka kamu kenan sai ka ci gaba da neman magani na ɗaya kenan na biyu yanayin aiki da ake yi misali in ka duba yanzu cikin ayyukan da ake yi a ƙasa cikin kashi 100 za ka ga kashi 75 ko in ce 80 sun zama aikin zama ne duk wani aiki da za ka ga zama ne zama kuma yana kawo basir zafi zaka je dan mutum ya zauna a kujera ya tashi zaka jikin shi wurin yayi zafi sosai to bi ma'ana yana da basir kaga dole a nemi maganin basir na daya kenan na biyu yanayin abincin da muke ci ma musamman yana contribution wanda zai sa zaka ga wani namiji da ya ga mace kawai shawon ta saka ga kawai yayi reason wanda kuma ba abu ne mai kyau ba a matsayin ka na da namiji a ci da ganin mace kawai ka ji shawa har ka zubar da shawarka gaskiya so abincin da yake kawo irin wannan zaka ga irin su magi malamai wayanda suka yi karatu fiye da mu suke bada abubuwa analysis na wayannan effect din wannan magi da sauransu irin abubuwan da ake ci yanzu irin su indomie da sauransu kaga duk basin suga zaka ga mutun ya zo ya dauki drinks din nan yana sha kamar ruwa ya sha da safe ya sha da rana ya sha da yamma ya kaza ko abincin bai cha wani abu mai zaki ba so zai je kawai abincin ba zai zauna ba so kaga yana daga cikin abubuwa waɗanda suka kawo mu mutane cikas a jiki har ya zama al'aura su bata wani abin nan so first thing abin da yasa zaka ga mutane wasu za a gaya musu zafi ne rana ne da sauransu da infection so sai mutum ya ce a to in ina da wayannan ita kuma amarya ka'ida ne duk wanda ya fito daga arewa ya san da cewa in za ka yi amarya ga abin da ake mata so shi yanzu yana da basir yana da sanyin mara kuma ya zo zai yi aure to ta ya za a yi ya biya matar shi bukata mai kyau wanda take ganin ta gamsu cewa lalle yanzu ta yi aure kuma auren ta zo yi kuma za ta zauna saboda wannan abin yana daga ciki abubuwa muhimmai waɗanda suke sa aure ya zauna. Idan baka biya matar ka bukata to komai yana iya faruwa na daya kenan na biyu idan mutun ya zo yayi bayani akan wayannan abubuwa din da nake ga ma ya fada mana irin yadda yake ji so zamu nemi magani irin na basir da na sanyi mu hada mishi ya sha so wayannan abubuwan da muka hada mishi ya sha din nan irin aure saura sati daya ko biyu sai kaga karan kanshi idan ya tashi da safe zai ji gimbe shi ta gaida shi zai ce to lalle yanzu a shirye niki so kaga hankalin shi zai kwanta ita ma karan kanta hankalin ta zai kwanta da cewa eh sun gamsu da juna an hada ta an hada shi still su ma mata yanzu in ka zo za a ce akwai a ci da kaza a ce akwai menene to nani baby akwai gasunan dai abubuwa yanzu da muke sayarwa nan shagon mu wanda mutane kuma suna appreciation din su suna jin dadin su suna kuma godiya kuma alhamdulillah gaskiya tun da muka fara wayannan sana'o'in da muke yi alhamdulillah Allah ya ruha mana asiri ya sa mana zaune abin mamaki idan ka zo yanzu anan cikin shagona zaka isko inyamuri zaka isko biyarbi zaka isko tibi zaka isko gwandara zaka isko egala zaka isko ibra duk wani yare da ka sani na Najeriya wallahi in ka zo shagon nan da yamma sai ka same shi da wuya a ce maka an wani tun safe har dare baka samu wani yare daya biyu zuwa 15 sun zuwa shago sun siya ba amma a da abin da ake dauka a wannan aina islamic kimanzi na musulmai ne kawai su kadai suke kula da lafiyarsu so yanzu ma bare zan boye maka ba cikin kashi 10 na customer mu yanzu wallahi kashi 8 da rabi duk kabilu ne suke muna kasuwa saboda sun fi mu Hausawa kula da lafiyar mu dukkan abin da suka ji yayi musu to kuma zaka ga suna gaya ma ƴan uwansu kuma suna zuwa suna siya su ma sun ji dadi za su gaya ma ƴan uwansu so haka muke gani da su lafiya alhamdulillah kuma har yanzu babu wani matsala ko takura ko kuma menene ake faɗi damuwoyi tsakanin mu da wani wanda muke haraka ta kasuwa irin wannan ana samun cigaba sosai kuma alhamdulillah ba wata matsala so ka ji dalilai dai waɗanda suka sa mutane yanzu suka fi sha'awa na neman magunguna na gyara zamantakewar su ta auratayya shine wannan dalili matsalolin da muke fuskanta yanayin abincin da muke ci yanayin ayyukan da muke yi na zama
daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na internet aminiya.dailytrust.com ko ta kafofin sada zumunta a Facebook da Instagram da Twitter a Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su Apple Podcast da Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a jihar Plateau akan mita 93.3 da Freedom Radio akan mita 99.5 a Zangon FM a jihar Kano, da Nas FM akan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa, da Badagi Radio a Minan jihar Niger akan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5, sai haɗin kai FM akan mita 108 a Maiduguri jihar Borno, da kuma Alfijir Radio akan mita 91.5. quotatrustradio.com.ng.
Masu sauraro barkanmu da dawowa. A farkon shirin kun ji wadansu maza da bayanin abin da ya sa suke amfani da maganin ƙarfin maza. Kuma kun ji ta bakin iyayen giji mata da fahimtar su dangane da maza masu shan maganin ƙarfin mazan da kuma wasu masu maganin musulunci kan wannan batu. Yanzu ga Nana Khadija Ibrahim a tattaunawar ta da wani ma'aikacin lafiya dake asibitin koyarwa na Aminu Kano.
Sunana Musa Baba. Accident and emergency nurse by profession. Sannan kuma a commandant da the Red Cross Society and with the different experience in NGOs.
Yana da illa.
Yana
da illa sosai ma saboda isa ga irin abubuwan da muke gani a asibiti yana da illa sosai. Na farko isan shan maganin ma ya rabu kashi. Akwai wanda suke sha na abin da ya shafi na Turawa, wanda suke sha na gargajiya. So quickly zan fara da na gargajiya. Na gargajiya in mutum ya sha close control din sa bai sani ba. Misali ko kuma a shi yana so a yi da kuke sosai har ce sha ba sai sha diwa. To wannan yakan zo da illa mutum sai ki ga gaban shi mutum sai kai kwana biyu kwana uku a tsaye ba tare da ya koma. To wannan babban illa ne an sha kawo mana irin wannan. Sannan kuma irin wannan duk wanda ya samu irin wannan a ce gaban mutum ya tsaya ko over 24 hours. Maximum of 8 hours ma awa takwas. To fa baya yiwa ya dawo ko da ya dawo ba zai sake tashi ba. Kin ga babban illa ne ga wannan na ɗaya kenan. Na biyu koda su wanda da ake sha na asibiti da ake sa mutane suka sha shi ne open haka ba tare da an je an gwada an gani ya ƙarfinka likita ya duba tsakanin ɓangarorin guda biyu bai gani ne ne matsaloli. Saboda akwai abin da za ki ga cewa asibitin ana samun matsala tsakanin musulunci abin da ya shafi mu'amala na aure. Akan zo asibiti ne a likita ya duba su ya ba ku shawarwari wanda ya kamata. Don mace ne libido din ta yayi yawa akan iya bata magani wanda zai faru. Don mace din namiji ne shi kuma nashi yayi yawa akan iya dan bashi wanda zai rage sai a duba. To amma mutane suka sha shi ba tare da likita ne ya ba su ba yakan iya zama musu illa. Always kana overstating din abin da kana overworking din shi. To zaki ga aka samu wannan matsalar.
Idan mutum ya riga ya fara sha kuma yana so ya daina ya zai iya daina?
In yana so ya daina gaskiya ya kamata ya zo asibiti. So in ya zo asibiti za a duba ne a gani a ga wani iri yake sha. Saboda kin san duk magunguna da kika ga aka yi su akwai abin da muke ce antidote abin da zai iya dakatar da shi. In ka sha kaza to in effect ɗin ya ma yawa abu kaza ne za a iya ba ka sai ya dakatar da shi. To kun ga abu ne yana buƙatar counseling ne. Saboda izi ya zama kamar a cikin sa tunda ba zai yi amfani sai da shi ba kamar mai shan kamar ma mutum ne masu shaye-shaye kwayoyi haka irin wiwi su abunan tramol haka. To kana na farko dai kana bukatar counseling amma bayanai akan abubuwan sa gaggare. Na biyu kuma za a duba gari akwai wani magunguna za a baka ne a taimaka ma wannan abubuwan ko kuma za a dinga ɗaukan mataki-mataki ne na a dinga ragewa. Misali dose kaza kake sha a dinga rage har a dawo da kai zuwa ga wannan lokaci. To in mutum ne yana bukata wannan shine shawara da ya kamata ya zo asibiti ya ga likita ya ji bayanin sa ya sa sha tsari da ya kamata.
To mutum ba zai iya daina ba kenan haka kawai sai ya je asibiti an je an duba shi?
Ba zan iya ce zai iya daina ko ba zai iya ba. Kusan ya zama kamar natural kamar habit. In mutum ya saba da shi kamar da nake gani. In mutum ya saba da shi ba zai iya misali in mutum ya saba shan yana amfani da shi. Lokacin da zai yi wannan mu'amala din zai ga cewa bai samu wannan erection da yake bukata a baya ba. Ana sake gane abin da nake nufi. Ko kuma zai kuma cewa to wa me yasa ba zai koma baya ba. To amma a asibiti ne za a bi shi da hanyoyi wanda za a yi a nuna masa hanya da zai iya soka. Da inda aka hauka nan ake sokowa. So the advice when kuma naturally in ba abun ya dame shi sosai ba ko kuma a'a ya saba da shi sosai ba ya kake ma makansa ya matsa kansa kuma ya dena ba tare da wannan amma most of the time muna so ka zo dai a ga me yasa ma kai aka dinki kuma saboda wasu dama ya zaki ga ma abun da yasa suke amfani da shi maybe suna da dikkin ne wanda ya dabe a tattare da su wanda ba su kiyaye sun yi amfani da magani ba shi yake kawo haka. So in rigita ka zo dole ya gane ga matsalolin ka yake iya baka magani zai sukin din misali infection ne ko menene ko kaza kaga baka bukatar wata magani in fito. So shi yasa dawowa asibiti yana din yana da amfani saboda a san me yasa ka fara ya za a yi a taimake ka wata da reason menene dalilai yasa ma ka fara sai a kiyaye wannan abubuwan.
To shin ko akwai wata illa da za ta iya samun matar da mijinta ke shan maganin karfin nan?
Abun da ya shafi ita mace karan kanta ya kai ne kawo mata illa saboda wasu in suka ja suka iya ji mai ciwo sosai kawo su sun samu ciwo a gaban su daga gidi da su abubuwa sai to illa ino mu'amala ta aure kun san me ake cewa ne abu ne na yau da gobe da kuma yakan zama mutum sai kaga in ba irin wannan ya samu ba rayuwar yana masa wahala misali mijin lokacin ya fara yana amfani da wannan magani ya kai wani lokaci da baya iya amfani da wannan maganin ko sai mace ba za ta samu matsala cewa shi baya da ita kin ga wannan matsalar ne a gare shi saboda naturally human being yana tafiya yana girma ai abubuwansa suna yin kasa yau wato lokacin da yake dan shan wannan magunguna ya zuwa dena in ko kuma za ta ga cewa lokacin ita cikin ta ya riga ya saba da wannan so duk lokacin da ta samu kasa ta haka to zaki ga akwai matsala cewa ba za ta wannan iya rayuwa ba wannan ino mace yawanci mu'amala na aure da mace da miji yanda suka tashi mace yanayin da mijinta na farko ya dora ta kai shi take mutum in yana dokar da yadda lokaci mai yawa ne to wannan ta saba in lokaci kadan ne wannan ta saba so duk lokacin da zaka kara mata wannan abin wahala ne a gare ta ko kuma lokacin da wannan abin ya ragu ba inda ta samu ba shi ma ya fito zama matsala a gare ta.
To masu sauraro da wannan bayani na Musa Baba, ma'aikacin lafiya da ke asibitin koyarwa na Aminu Kano shirin daga Laraba na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai Allah ya kai mu ranar Laraba mai zuwa ku je mu ɗauke da wani sabon shirin da yadda Allah. Yanzu mu da abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da kuma Nana Khadija Ibrahim Muhammad. Awwal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.